لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Laraba 3 ga watan Juma'a da al-Akhira shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan hudu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 7 a bangaren lissafi suratul a'raf kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am
mutune
yake mai mota na'am to no zai dauki shi yake bukatar a kai masa a gadar misali kowane tan wannan mutum ya faɗa masa cewa a jika 15 misali sai ya wakilta wani akan cewa ya samu masa mota da ya tafi suka yanke wato suka yanke da mai mota cewa jika 15 sannan da ya dawo wajen mai kaya kuma ya ce masa 16 a nan abinda muke so mu sani a farko shi mai kaya shin kawai jinga ne suka yi cewa yana bukatar kayan nan in dai aka yi masa agadar sa a jika 15 mutum ya je ya nemo mota ya kai masa ko kuma kasancewar wakilta shi ne ya nemo masa mota idan wakilta shi ne ya yi wannan jika-jika da ya kara masa haramu ne bai ya halatta amma inda a ce kasancewar wannan kamasho ne galibin manyan motoci a hannun shi mai mota yana wakilta shi shi yake masa lodi idan ya masa lodi ya hada masa kudi ya bashi in ya so shi direba ya kai inda kaya kenan wannan kamasho shi ne kasancewar mai mota ya bashi farashi to duk can dai ni a iya abinda zan dauke shi jika 15 kenan shi kuma wannan kamasho shi zai je ya nemo kaya a wajen masu kaya kenan iya jingar da suka yi da masu kaya in a jika 20 aka bashi kai mai mota tunda kai ka riga ka sukurta mishi mota iya a jika 15 zai baka duk abin da ya hauna shi ne amma wannan kawai kasancewar mai mota mai shi mai kaya ya ce je ka nemo mota da zallo da kaya idan ka je iya abin da kuka yi jinga da mai mota haka mai kaya zai bada bai ya halatta ka kara masa daidai da dala akan haka saboda kai a matsayin ka wakili ne wakilta ka ne aka yi ka nemo mota da za a mata dole wannan shi kuma kasancewar mai mota ya riga ya danka masa mota kuma abu ne sananne tsakankanin su na'am
akwai mutane a yanzu wanda mutum zai kai yin shekaru da yake ba shi kata
wai ana samu a yanzu mutum ya kwashe shekara da shekaru bayan mutuwa bai rudi jige bai zama kasa kwarai da gaske ana samu an gane ko ana samu daidai ko amma kuma ba za ka ce ba har abada kuma kasa ba za ta ci nama sa ba saboda nasi ya tabbata annabawan Allah su kadai ne kasa ba ta cin gangan jikinsu lalle karamatu ubangiji tabaraka wataala yakan iya ba bawansa ya dau tsawon lokaci kasa ba ta rududdige wato gangan jikinsa ba kamar yanda karmu manta irin wannan karama ta tabbata ga wannan baban Jabir shine Abdullahi ibn Haram al-Ansari wanda kasancewar lokacin da yaje ya tono mahaifinsa domin ya hada shi ya maida shi ya ware shi ya maida shi gefe da ya tono shi tamkar aran nan aka binne shi hatta da abin jinjinin kamar bai gushe ba kuma bayan an dau tsawon lokaci ne shi ya dan samu damuwa ne domin a yakin Uhud da aka yi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hada mutum biyu zuwa mutum uku a kabari ɗaya ya binne Jabir ibn Abdullah al-Ansari aka hada mahaifinsa da wani daga cikin sahabbai kar mu manta ya gabata a cikin darasin na Bukhari to shi Jabir bai samu nutsuwa da kwanciyar hankali zuwa wani lokaci sai ya je tone mahaifin nasa domin ya binne shi daban da ya tone shi gangan jikin shi kamar take yanki a wannan lokaci aka binne shi ba abin da ya canza lalle yakan iya daukan tsawon lokaci bin zama kasa ba amma ba ka da dalilin da zaka ce har abada haka zai zauna annabawan Allah sune haramun ne kasa ta shiga gangan jikinsu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yace inna Allah ta'ala harrama wa hawaki cewa harrama al-arda yake cewa akla ajsadin anbiya au kama kala ubangiji ta'ala ya haramta ma kasa shine cin jikin gangan jikin annabawa ma'ana bai zama kasa inna allaha harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya ubangiji ta'ala ya haramta ma kasa gangan jiki na annabawa ba ta ci na'am
wani suna ne ga al-gaib
abni
gaib
to al-gaib dai ba sunan Allah bane ba
na'am
wani sunan Allah tawkifi ne dole sai kana da dalili imma a cikin al-qur'ani ko sunna wanda zai bayyana cewa kaza suna ne daga cikin sunayen Allah al-gha'ib dai bai daga cikin sunan Allah domin babu dalili a cikin al-Qur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haka
wannan wai ya karanta mutum ya halatta mutum ya karanta suratul yasin
wai ya halatta mutum ya karanta suratul yasin domin neman wasu biyan bukatun shi kwarai da gaske yasin sura ce daga cikin surorin al-Qur'ani don haka zaka iya tawassuli da karatunta ka daga hannu ka yi addu'a domin Allah ya biya maka bukatunka illa kasancewar bai keɓanta da yasin ba duk wata sura ta alkur'ani zaka iya karanta ta a matsayin tawassuli domin neman biyan bukatunka wajen ubangiji tabaraka wataala lalle akwai hadisai da yawa waɗanda suka zo dangane da fadala ta suratul yasin tare da cewa ita ce zuciyar alkur'ani da sauransu waɗannan duka ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dalili ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka illa kasancewar su mutane galibin su a yau sun dauki musamman a cikin irin yanayin nan da sauransu an dauki yasin cewa kawai sai shari'i ake karanta yasin yasin daidai take da kowace sura ta alqur'ani duk wani abin da kake bukata a wajen ubangiji tabaraka wataala zaka iya karanta ta ka daga hannu ka yi addu'a domin neman biyan bukatunka amma ba ta da bambanci da sauran su dori kwarai domin babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bambanta ta da sauran surori na alqur'ani abinda muke so mu gane sanin cewa sura kaza ta fi kaza wannan abu ne dole sai ta hanyar wahayi an gane ko ta hanyar wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa fiyayyar sura a cikin alqur'ani gaba dayansa surar da Allah bai taba saukar da ita a cikin littattafan da suka gabace alqur'ani at-taura ko injila ko zabura ko shi alqur'ani manzo Allah ya ce babu sura sama da suratul fatiha hadisi ne na cikin sahihai ita ce fiyayyar sura wanda kuma ya nuna mana irin su suratul ikhlas kul huwallahu cewa daidai take da kashi ɗaya daga cikin ukun alqur'ani dan haka kasancewar bayyana halatta musulmi ya ware wata sura ya fifita ta akan wata sura dole sai kana da dalili tabbatacce na'am wa ya halatta a karanta sura biyu ko sama da biyu a cikin raka'a guda kwarai da gaskiya halatta ya halatta ka karanta sura biyu ko sama da biyu a cikin raka'a guda musamman ma in sallah ce ma ta nafila kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a raka'a daya manzon Allah ya karanta bayan Fatiha ya karanta suratul Baqara ya karanta suratul Ali Imran ya karanta suratul Nisa ya karanta Maida ya karanta Nisa sai da ya kai karshen Maida sannan ya duka ya ruku wajen kusan izihi 11 dan haka ba laifi zaka iya karanta sura biyu a cikin raka'a guda illa kasancewar ta hanyar da muka gano dai karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowace raka'a yana daukan gurgudan surar da yake karantawa lalle a bangaren halacci ya halatta ka karanta sura biyu a cikin raka'a daya amma ta bangaren sunna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowace raka'a ya kamata kake bance ta da gurgudan surar da tsawon karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda karin manta ga ya nuna ma mu'adh irin surorin da ya dace ya karanta a sallar isha irin su sabbihi isma rabbikal a'la irin su al-layli idza yagsha irin su shamsi wa duha kuma wannan wa shamsi wa duha da sauransu dan haka kuma malamai duka sun bududdi sahabbai sun bududdi sun gane iya surorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallolin sa lalle bai cika ba hada surori guda biyu a cikin raka'a guda amma ta bangaren halacci kuma ya halatta na'am kamar kaka na'am ne ya yi dan shiru kafin ya ce ashhadu an la ilaha illallah wai dan gane da kiran sallah yin kabbara biyu a farko kuma sai kaji mutum yayi shiru bayan haka sai ya daga murya ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shin akwai dalili kwarai akwai dalili ingantacce tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine hadisin Abu Muhadura wanda yana cikin sahihu Muslim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi kiran sallah wanda kuma ya gabata a cikin darasin mu na sunan Tirmidhi idan ya kai kabbara biyu a farko sannan sai ka sadda muryar ka sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai ka dawo baya ka dauka muryar ka ashhadu an la ilaha illallah har zuwa karshe hadisi ne sahihi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya ma Abdul Onan Abu Mahdura wancan kuma shi ma mai kabbara hudu a farko wanda babu tarjihi shi kuma hadisi ne shi ma yana cikin sahihai kamar yadda shi Abdul Onan wake da suna Abdul Qarni Abdullahi ibn Abdurrabbi haka yayi mafarki Jibril alaihi salam ya karantar da shi wannan kiran sallah yazo kuma ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafarkin dige manzon Allah yace inna hada ru'ya haqq manzon Allah yace wallahi mafarkin da kai mafarki ne na gaskiya manzon Allah yace masa amma abin da nake so da kai je kaka karantar da Bilal wannan kiran sallah domin yafi ka dadin murya kuma yafi ka kwarin murya dan haka ba su da bambanci duk wanda mutum ya samu zai iya mai kabbara huda a farko wanda babu maimaita ashhadu an la ilaha illallah ko kuma yayi mai kabbara biyu a farko amma sai yayi atarji shine sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan kuma sai ya dawo ya daga muryarsa yace ashhadu an la ilaha illallah wanda wannan nau'i shine galibin abin da yake cikin kutubul malikiyya dan haka kaga ya yawaita ana darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 43 a cikin wannan suratul araf karshen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Wanda kasancewar kamar yanda bayani ya gabata jami'i ne Ubangiji ta'ala ya mana baina targhibi wa tarhib tsakanin kwadaitarwa da tsoratarwa kamar yanda Allah ya nuna mana cewa duk wanda suka karyata game da ayoyinsa suka yi girman kai game da biyarta Ubangiji ta'ala yace ba za a buda musu kofofin sama imma domin karbar ayyukansu ko kuma idan Allah ya karbi rayuwarsu ba za a bude kofofin sama domin a wuce da rayukansu kamar yanda mumini ana bude kofofin samai sai an tafi da ransa sannan daga can Ubangiji ta'ala ya ce a dawo da ita a rubu a tabbatar da ita a cikin wani littafi wanda ake kiran shi wato illiyun an gane ko kallan inna kitaban al-abrari lafi illiyi kamar yanda dai yake cikin hadisi na al-bara ibn azib wanda yana cikin sunan Abi Dawud sannan kuma da musnad na al-Imam Ahmad shine Allah yace la tufattahu lahum abwaabus samaa wa za abuda musu kofofin sama wala yadkhuluna al-janna sakamako na biyu Allah yace ba za su shiga aljanna ba hatta yadjal jamalu fi sammil khiyar ubangiji ta'ala yace in ku kaga sun shiga aljanna to rahumi ya wuce ta kofa allura an gane ko wannan kinaya ce dangane da abin da ba zai yiwu ba wanda duk a cikin sauran yarurka zaka samu irin waɗannan abubuwa yanzu misali a yaran Hausa su da yawa zaka ji an ce wani yaushe zaka yi kaza sai ka ce sai jinki yayi kaho shi kuma kaga abu ne wanda yake mustahil ko kuma a ce sai tulu yayi gashi to dan haka Ubangiji ta'ala yace ba za su shiga aljanna ba hatta yadjal jamalu fi sammil khiyar idan ku kaga sun shiga aljanna Ubangiji ta'ala yace to raqumi ya wuce ta kofa allura shi kuma ba yanda za a yi raqumi ya wuce ta kofa allura domin abu ne wanda yake furare wannan kinaya ce Allah yake mana cewa har abadan abada duk waɗanda suka karyata ayoyin alqur'ani suka yi girman kai dangane da biyarta to ba yanda za a yi su shiga aljanna an gane har abada duk wanda ya karyata ayar Ubangiji ta'ala ba zai shiga aljanna ba sai dai idan ya tuba shine sai yake cewa wa kadhalika najzi al-mujrimin Ubangiji ta'ala yace kamar yanda muka sakauta musu da irin wannan sakamako shine kulle kofofin sama domin ba za a wuce da rayukansu kuma ayyukansu na kwarai ba za su daukaka ba haka ba za su shiga aljanna ba kamar yanda muka sakauta musu Allah yace duk wasu waɗanda suke masu tsaurin kai haka muke sakauta musu sai yace lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash Ubangiji ta'ala yace suna da shimfiɗa ta wutar jahannama wa min fawqihim ghawash sama da su Ubangiji ta'ala yace akwai mayafi wanda yake na wuta ma'ana kasa wuta sama wuta kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratu Zumar lahum min fawqihim ghulalun minan nari wa min tahtihim ghulal shine Ubangiji ta'ala nan yace lahum min jahannama mihadun wato suna da shimfiɗa ta wutar jahannama idan sun shiga wa min fawqihim ghawash Ubangiji ta'ala yace sama da su sannan akwai mayafai waɗanda suke na wuta lafazin ghawash jami'i ne na ghashiya idan aka ce ghashiya shine mayafi wanda mutum yake lulluba da shi ma'ana kinaya ce cewa wuta ta kewaye da su ta kowane sasanni kamar yanda Allah yace a haba bihim suradiquha sai yace wa kadhalika najzi zalimin Ubangiji ta'ala yace kamar yanda muka sakauta musu da irin wannan sakamako duk wasu azzalimai Allah yace haka muke sakauta musu a gobe kiyama sai yace waɗanda suka yi imani da Ubangijin suka kaskata manzanninsa wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai la nukallifu nafsan illa wusaha Ubangiji ta'ala yace rai ba ma dora mata wani aiki face gulgudan ikonta duk abinda Allah yace mu yi ya dora mana gulgudan abinda zamu iya an gane ko ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana isalla a tsaye idan ba za ka iya yin sallah a tsaye kai sallah a zaune idan ba za ka iya yin sallah a zaune manzo Allah yace kai sallah a kishin gide akan hadarinka dan haka shine Ubangiji ta'ala yace la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma tilasa ma rai mu ce ta yi kaza face sai gurgudan iyawarta kuma duk abin da Allah ya ce mu dina zamu iya dinawa inda ba zamu iya dinawa ba Ubangiji ta'ala ba zai ce ba mu dina sai ya ce ulaika ashabul janna waɗanda suka hada tsakani imani da ayyuka na ƙurai Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan sune ƴan aljanna a gobe kiyama hum fiha khalidun Ubangiji ta'ala ya ce kuma su masu dawwama ne a cikin ta ba a fitar da su har abadan abada kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin wahala ba ta shafar ƴan aljanna a gidan aljanna kuma su ba abun fitarwa bane ba daga cikin gidan aljanna sai Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gil mun zare duk wani abun da ke cikin zukatansu wato na keta da hasada da gunewa da jin haushin dan uwa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya ce mun tube lafazin wa naza'ana ma'khuzan ne minan naza idan aka ce annaza shine ka zare abu da karfi Ubangiji ta'ala ya ce mun zare duk wani abun da ke cikin zukatansu as-sudur anan bi ma'anan qulub an ambaci kenan zuciya ne da mahallinta domin mahallin zuciya shine kirji shine Allah ya ce mun zare duk wani abu wanda yake na keta da hasada da duk wani kunci daga cikin zukatansu tajarimin ta hace himul anhar Ubangiji ta'ala ya ce kuramuna gudana karkashin binayensu da itacensu wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha yan aljanna din sun shiga aljanna sai su ce dukkan wata godiya da duk wani dangi na yabo cancanta ne ga Ubangijin da ya shiryar da mu ga wannan an gane ko ma'ana Ubangijin da ya shiryar da mu zuwa dacewa da gidan aljanna domin dacewa da gidan aljanna wannan gamdakatar ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wani karfin bawa bane ba wata dabarar sa bane dan haka anan suke jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala suke yabansa akan wannan ni'ima da ya musu shine shiga aljanna alhamdulillahi alladhi hadana li hadha kamar yadda a can karshen suratul tauba me yake cewa wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin an gane ko wa akhiru da'awahum subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin karshen abinda ƴan aljanna suke faɗa shine su ce alhamdulillahi rabbil alamin domin duk wani abin da suke bukata sun dace da shi to shine anan suke cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya shiryar da mu li hadha ga wannan sakamako shine dacewa da aljanna wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah ba mu zamanto ba da zamu iya shiryuwa ga samun aljanna ba dan Allah ya shiryar da mu ba kenan anan menene sun kubuta dangane da karfin su da dabarar su cewa kawai dace ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma kunna linahtadi ba mu zamanto ba da zamu shiryu zuwa samun wannan aljanna laula an hadana Allah ba dan Ubangiji ta'ala ya shiryar da mu laqad ja'at rusul rabbina bil haqq suka ce tabbas manzannin Ubangijin mu sun zo mana da gaskiya kuma mun gaskata su mun bi su wannan kenan suna furci dangane da sababin abin da ya kawo su aljanna shine gaskata manzannin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da yi musu biyayya domin hanya ta samun aljanna hanya ce daya daya shine biyar manzannin Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan abin da suka zo da shi sau da kafa wanudu sai a kiraye su an gane ku wanudu sai a yi kira an tinkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu Ubangiji ta'ala ya ce wannan aljanna da kuke gani an gadar muku da ita a sanadiyar abinda kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya wanudu sai a yi kira daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala a ce da ƴan aljanna an tinkumul janna wannan aljanna da kuke gani ma'ana wanda kuka gaje uristumuha Ubangiji ta'ala ya ce an gadar muku da ita bima kuntum ta'malun a sanadiyar abinda kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku ba anan sababiyya ce me take nuna mana kasancewar sababin shiga aljanna shine aiki wanda yake na ƙwarai amma ba aiki ba wanda yake na ƙwarai shi kadai yake ba bawa aljanna lalle abubuwan da suke sanya bawa ya dace da aljanna abubuwa ne biyu imani da aiki na gari kamar yadda yake wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wusaha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun shine anan Allah yace bima kuntum ta'amaluna asanadiyar abinda kuka kasance kuna aikatawa na ayyuka na gurai a rayuwar ku ta duniya to dan haka waɗannan abubuwa biyu idan sun hadu kuma sun hadu da na uku shine fadala ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da rahmasa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dan daidaita ku dan kusanci abinda aka ce ku yi ku san da cewa babu dai daga cikin ku da zai tsira da aikin shi a ranar kiyama sahabbai suka ce har kaya manzon Allah yace wallahi ko ni sai idan ubangiji na ya lullube ni da rahmarsa da fadalarsa don haka dai aiki wannan sababi ne na shiga aljanna sabani ga murji'a waɗanda suka tafi akan cewa in dai kace la ilaha illallah ko baka taba yin sallah ba kawai in ka mutu makomar ka aljanna ce kuma ka sha kurumin ka duk wani aiki na sako da zaka yi ba zai haramta ma shiga aljanna in dai kace la ilaha illallah dan haka zaka samu da yawa daga cikin jama'a wai ka ji mutum ya ce wai shi musulmi ne amma bai ya sallah bai ya azumi duk wani aiki da shari'a ta shar'anta bai yi amma wai shi musulmi ne wai ya ce la ilaha illallah dan haka wato al-Agar ibn Yasar al-Muzani ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna wani mai kira zai yi kira sai ya ce da su inna lakum anta suhu fala taskamu abada lalle za ku ci gaba da zama a cikin koshin lafiya ba rashin lafiya har abada sannan sai ya ce wa inna lakum anta hayu fala tamutu abada za ku ci gaba da rayuwa a gidan aljanna ba maganar mutuwa har abadan abada wa inna lakum anta shubbu fala taharamu abada za ku zauna a matsayin samari maciya karfi idan maza ne in mata ne za su tsaya a matsayin budare waɗanda suke kasancewar matsakaitan juna a wajen shekaru ba maganar tsufa har abadan abada sai su ce da su wa inna lakum an tan'amu fala taba'su abada za ku ne da mutu a cikin gidan aljanna ba maganar wahala da wani tsanani har abadan abada sai manzo Allah ya ce wannan shine dar Allah subhanahu wataala wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wannan hadisi yana cikin sahih muslim wanda shi mai kira in yayi kira ga abin da zai fada ma ƴan aljanna a ranar kiyama za mu tashi kenan aya ta 44 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adhana mu'adhdhinun bainahum alla'natu allahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaykum lam yadkhuluha wa hum yaqma'un wa idha surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi dhalimin ubangiji ta'ala ke cewa wanada ashabul jannati ashaban nar ɗan aljanna za su kirayi ɗan wuta amma wannan kira na kasancewa bayan kowa ya gaje mahallinsa ƴan aljanna sun shiga aljanna Allah ya sanya mu a cikin su ƴan wuta sun shiga wuta a lokacin ne ƴan aljanna sai su leko sai su kirayi ƴan wuta shine Allah ya ce wanada ashabul jannati ashaban nar ƴan aljanna za su kirayi ƴan wuta su ce da su an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa tabbas mun samu abinda ubangijinmu ya mana alƙawari gaskiya ce tabbatacciya ma'ana duk abin da ya mana alƙawari na cewa in mun masa biyayya sau da kafa sakamakon mu shine gidan aljanna to gashi ko ayo mun gaje aljanna za su ce da su an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa tabbas mun samu abin da ubangijinmu ya mana alƙawari ya zamanto gaskiya ce wanda take matabbaciya sai su ce da su fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin ko kun samu abin da ubangijinku ya muku alƙawari gaskiya ma'ana abin da ya muku alƙawarin cewa duk wanda ya karyata ayoyinsa ya karyata manzanninsa ya juya masa baya sakamakon sa ita ce wuta shin ko kun samu wannan alƙawari haka ne qalu na'am dan wuta sai su ce kwarai da gaske yau fa gaskiya ta bayyana a lokacin nan fa azana mu'adhdhin bainakum wato wani ya kira sai ya kira tsakankaninsu an gane ku tsakani kenan dan wuta da aljanna sai ya ce la'anatullahi ala zalimin lalle yanda lamarin yake da yanda sha'anin yake nan kenan an ce wanda take mukhaffafa asali an shahi anan da miru sha'an yanda al'amarin yake la'anatullahi ala zalimin tsinewar ubangiji tabaraka wa ta'ala ta tabbata akan kafirai abinda ake nuni da azzalimai anan su ne kafirai an gane ku kenan wannan kasancewar bayan su yan aljanna sun kirayi yan wuta sun tambaye su kuma sun ba su amsa to a wannan lokaci sai mai kira yi kira daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku san da cewa tsinewar Allah ta tabbata akan kafirai irin wannan kalima za ta dada musu wato bakin ciki akan bakin cikin da suke ciki na azaba su wane ne azzalimai kin sai ya ce allazina yasudduna an sabilillahi su ne waɗanda suke bujirewa dangane da tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala su ba sa bi kuma sun hana wasu su bi an gane ku su a karan kansu sun bujire ma tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma a lokacin sun bujirar da wasu sun hana mutane su tafarkin ubangiji ta'ala dan haka anan kenan allazina yasudduna an sabilillahi su ne waɗanda suke hana mutane dangane da bin tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ba kowa ba zai hana wani aikin alkhairi sai wanda ya hana kansa a farko galibi idan kaga mutumin da ya hana mutane aiki na alkhairi to shine farko a farko shine ya hana kansa tukun kafin ya hana wani rashin karbar musulunci da musiba shine ya kai su suke hana mutane su karbi musulunci shine yace allazina yasudduna an sabilillahi su ne waɗanda suke tushe ko kuma suke bujirar da jama'a dangane da bin tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala wayabuguna ha'i waja sannan suna neman tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala a karkace ma'ana tafarkin ba ta yanda Allah ya ce a bi shi ba suke bi a'a sun nemi tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala a karkace ko kuma suna nema ma shi tafarkin na ubangiji tabaraka wa ta'ala wata karkata domin su jefa ma mutane shubha ko kuma ba ta hanyar Allah ya ce a bi suke bi domin shiga addinin musulunci saboda sun zo da wani abubuwa wanda yake na shirka wai da sunan cewa shi zai kusantar da su da ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shi ko tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne kadaita shi a cikin ibada da bin karantarwar manzanninsa shi ne ya ce wayabuguna ha suna neman tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala iwajan wato a karkace wa hum bil akhirati kafirun ubangiji ta'ala yace kuma su dangane da yini na karshe Allah yace masu kafircewa ne domin ba su yarda da alkiyama ba ubangiji ta'ala yace wa bainahuma hijab tsakankanin wuta da aljanna akwai shamaki ko kuma wa bainahuma hijab tsakankanin dan wuta da dan aljanna hijabun wato akwai wani shamaki menene shamaki shine wani garu ne wanda yake mai girman gaske wanda ubangiji ta'ala ya ambata mana shi a cikin suratul hadid kamar yanda Allah yake cewa fa duriba bainahum bisur kamar yanda wasu malamai suka fassara shine anan Allah yace tsakanin yan wuta da yan aljanna wato akwai shamaki kenan anan in ka ce tsakanin yan wuta da yan aljanna kenan shine kamar can da Allah yace fa duriba bainahum bisur tsakanin mu'minai da munafikai Allah zai sanya wani katanga a ranar kiyama lokacin da aka hau sirari shine sai ya ce wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wato akan wani tudu wanda ke tsakanin aljanna da wuta ubangiji ta'ala ya ce akwai wasu mazaje ya'rifuna kullam bisimahum wanda sun san kowa wato da alamar sa ma'ana idan suka ga dan aljanna za su gane cewa dan aljanna ne domin shi dan aljanna me yake da yana da farar fuska da kyalle kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa walaqahum nadratan wa surura kamar yadda yake yawma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh shi kuma dan wuta alamar shi da ake ganewa bakar fuska da jan ido ko kuma kace bakar fuska da dagwalon ido idan aka ce dagwalo shine lokacin da ciwon ido yayi ciwon ido zaka ga ido ya rikida shi ba ja ba shi ba bula ba shi ba baki ba shi ba toka ba shine ubangiji ta'ala yake cewa wa nahshurul mujrimina yawma idzin zurqa za mu tara masu daurin kai a ranar kiyama suna masu dagwalon ido idan aka ce al-azra wato abu wanda yake launi bula jamusa shine zurq an gane ko wa nahshurul mujrimina yawma idzin zurqa shine an gane ko shi kuma dan wuta da mun bakar fuska kamar yadda Allah ya ce wa yawmal kiyamati taral ladina kadzabu ala allahi wujuhuhum muswadda ko kuma yawma tabyadu wujuhuhum wa taswaddu wujuh shine anan Allah ya ce ya arifuna kullam bi simahum wadannan mazaje wadanda suke kan tuzan da arafi ubangiji ta'ala ya ce sun san kowa da alamar shi sun san dan wuta sun san dan aljanna shi lafazin a'raf jam'i ne na uruf idan aka ce al-uruf dukkan wani wuri wanda yake madaukaki mai tsawon gaske don haka wato wa zakara dangensa ake cewa uruf urfud dik ma'ana dangen zakara me yasa saboda dangen shi ya kire dukkan wani gangan jikin shi to don haka shi wannan wuri ne wanda yake tudu madaukaki tsakanin wuta da aljanna shine Allah yace akan wannan tuzo na alrada a wannan na tsakanin aljanna da wuta ubangiji ta'ala yace akwai wasu mazaje waɗanda suke sanin kowa da alamar shi sun san dan wuta sun san dan aljanna wanadau ashabal janna waɗannan mazaje sai su kirayi ɗan aljanna sai su ce an salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ma'ana kun ji dadin ku kun futa amincin Allah ya ƙara tabbata akan ku lam yadkhuluha ubangiji ta'ala yace su ne basu shiga aljanna ba wa hum yadma'una amma fa suna kwadayin cewa nan gaba fa za a kai su su waɗannan mazaje to su wane ne waɗannan mazaje kamar yadda malamai suka dan yi sabani akan su amma Abdullahi dan Abbas da Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara musu yadda suka ce mazajen da Allah yake dura su akan wannan tuzo da yake tsakanin aljanna da wuta su ne jama'ar da aka wayi gari kiyama lokacin da aka dura ayyukansu akan sikeli lada da zunubi sai suka yi daidai ba wanda ya rinjayi wani shi ko ka'ida wanda ladan shi ya rinjayi zunubi ko da kwaya ɗaya shine makomar shi aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun to wanda ku zunubin sa ya rinjayi ladan sa ko da kwaya daya wannan makomar shi ita ce wuta kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun ko kuma fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun to wadannan an auna da lada da zunubi wato sun yi daidai ba wanda ya rinjayi wani kaga ai ba za a kai su wuta ba domin an kai su wuta an zalunce su kuma aljanna sai dai rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala domin ba su zo da aikin da zai cancanta musu a irin wannan lokaci to irin waɗannan su ne ake ajiye su wato a tsakanin aljanna da wuta wanda amma a ƙarshe da ce tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su shiga aljanna an gane ku shafa'atuhu fi qafi aqwamin tasawat hasanatuhum wa sayi'atuhum manzon Allah zai yi ceto game da jama'ar da ladan su da zunubin su suka yi daidai wanda ba wanda ya rinjayi wani to su waɗannan waɗanda suke kan tozan al-araf idan suka kalli ɗan aljanna sun san ɗan aljanna sai su ce ma ɗan aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku an gane ku ubangiji ta'ala ya ce lam yadkhuluha su dai ɗan tozan al-arafi ba su shiga aljanna ba amma wa hum yadma'una su suna kwadayin cewa nan gaba a shigar da su ubangiji ta'ala ya ce kuma wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar idan aka juyo fuskokin su idan suka juyar da idan aka juyar da magannan su wajen ɗan wuta ma'ana lokacin da aka juyo su suka ga ɗan wuta qalu sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qaumir zalimin ya ubangijinmu muna fatan karka shigar da mu wuta tare da mutane waɗanda suke azzalimai ma'ana waɗanda suka karyata ayoyinka kaga anan da suka kalli yan aljanna me suka ma yan aljanna sallama suka musu an salamun alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku lokacin da suka aka juyu magannan su yan tozalla arafi suka ga yan wuta da halin da suke ciki na azaba sai suka yi addu'a suka nemi tsari na Ubangiji ta'ala suka ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna karka shigar da mu sai ka kaddara finnari karka shigar da mu wuta ma'al qaumir zalimin tare da jama'a waɗanda suke azzalamai waɗanda suka karyata ayoyinka wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum Ubangiji ta'ala ya ce ɗan tozalla arafi sai su kirayi wasu mazaje waɗanda sun san su da alamarsu tun a nan rayuwa ta duniya sun san ko su wane ne kalu sai su ce ma a gana an kumjan uku duk abinda kuka tara a rayuwarku da ta duniya na dukiya da ƴaƴa da wani mulki wata tsiya ya kulla muku a yau ai bai amfane ku ba wama kuntum tastakbirun da abinda kuwa kasance kuna girman kai kuna ɗagin kai ga ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wai wata tsiya suka kulla muku a yau wannan kenan waɗanda suke manya-manya a rayuwa ta duniya waɗanda suka kangare ma Ubangiji ta'ala wanda Allah ya albarkace su in ma da mulki ko da dukiya ko da ƴaƴa to waɗannan su ne ƴan tozalla arafi sun san su sun san ko su wane ne to a wannan lokaci idan suka gansu tsamo-tsamo a cikin wuta sai su ce da su ma agana an kumje muku wa ma kuntum tastakbiru duk wani abin da kuka tara a rayuwarku na dukiya da ƴaƴa da mulki da abin da kuka kasance kuna girman kai dangane da ayoyin Ubangiji ta'ala bai amfane ku ba yau wace tsiya ya kulla muku wanda kasancewar daman ita dukiya da duk ƴaƴa da duk abin da mutum ya tara na mulki iya amfanin shi ne rayuwar duniya kamar yadda Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya amma a ranar kiyama ƴaƴa da dukiya ba sa amfani yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim don haka kuma dukiya da ƴaƴa ba sa kusantar da kai ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala imani da aiki na gari shi kadai ne yake kusantar da bawa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka lokacin da kafirai suka ringa ma mu'minai alfahari da yawan dukiya da ƴaƴa wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin suka ce mu ne muka fi ku yawan dukiya muka fi ku yawan ƴaƴa don haka kamar yanda muke da matsayi duriya akan ku a rayuwar duniya haka a ranar kiyama ma mu ba ababan azantarwa bane ba Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce dai arziki dai Allah yake shimfiɗa shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa amma shimfiɗa arziki da Allah ya muku ba yana nuna cewa kun fi kowa ba don haka sai ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurufati amilun Ubangiji ta'ala ya ce dukiyarku da ƴaƴanku wasu zamantu wadda za su kusantar da ku zuwa gare mu kadai sai dai wanda ya yi imani ya aikata aiki wanda yake na gari amfanin dukiya da ƴaƴa sai in sun hadu da imani da aiki na gari sannan za su amfani mutum a gobe kiyama to shine ana ƴan tozalla arafi za su gora ma ƴan wuta waɗanda suke masu dagawa a rayuwar duniya sun tara dukiya sun tara ƴaƴa sun tara duk wani matsayi amma sun kangare ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga yadda makomarsu ta kasance shine Allah ya ce wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum ƴan tozalla arafi za su kirayi wasu mazaje wanda sun san su da alamun su tun a nan rayuwar duniya za su ce da su ma agana an kum jam'uku duk wani abin da kuka tara na dukiya da ƴaƴa da mulki bai amfane ku ba wa ma kuntum tastakbirun abin da kuka kasance kuna girman kai dangane da ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ma bai kulla muku ba wata tsiya a yau sai su ce da su a ha'ula illazina aka samtum la yanaluhumullahu bi rahma a lokacin nan kuma nan sai ka kaddara sai suka waiwaya kuma suka gane wasu mazaje a gidan aljanna waɗanda suke ramnana ne a duniya talakawa ne waɗanda in sun wuce ba a nuna su da yatsa cewa su wane ne yace ce ma ɗan wuta a haula illazina aqasamtum la yanaluhum Allahu bi rahma shin yanzu waɗannan su ne kuka yi rantsuwa mutu kuka yi rantsuwa mutukar rantsuwa cewa Allah ba zai shafi su ba da rahmarsa ubangiji ta'ala sai ya ce an gane ku sai ya ce ga waɗanda suke su ɗan tozalla a rafi udkhulul jannata ubangiji ta'ala ya faɗa ga mala'ikunsu su mala'ikunsa su faɗa musu ce ku shiga aljanna la khawfun alaykum wala antum tahzanun wato babu tsoron komai akan ku a nan rayuwarku ta duniya babu tsoron komai akan ku ma'ana a rayuwarku ta duniya ko kuma la khawfun alaykum wala antum tahzanun ma'ana babu wani tsoro akan ku a yau kuma ba za ku yi bakin ciki ba za ku samu damuwa ba domin al'amarin wannan a ranar kiyama ne inda kamar albushirkin da ake ba muminai lokacin da mutuwa ta zo shine ubangiji ta'ala yake cewa Allah ta khafu wala ta zanu kar ku ji tsoron abin da za ku gabata na al'amarin lahira kuma kar ku samu damuwa akan abin da kuka buru bayan ku wato na al'amarin duniya to wannan shine ubangiji ta'ala zai ce da su udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun alaykum wala antum tahzanun babu tsoron komai akan ku kuma ba za ku samu bakin ciki ba za ku samu damuwa wannan tana da fuska biyu yakan iya kasancewa anan su ɗan wuta sun gora ma ɗan tozalla a rafi cewa anan dai za ku zauna aljanna dai ba za a shigar da ku ba an gane ku anan za ku zauna to dan haka a ƙarshe shine ubangiji ta'ala kenan sai ya faɗa ga mala'ikunsa sai su faɗa ma ɗan wuta a haula illazina aqasamtum la yanaluhumullahu bi rahma yanzu waɗannan su ne kuka yi rantsuwa matukar rantsuwa cewa ubangiji ta'ala ba zai shahe su da rahamarsa ba ma'ana ba zai shigar da su aljanna haka kawai za su rayu tsakanin aljanna da wuta ubangiji ta'ala dan ya kaskanta ƴan wuta sai ya ce da ƴan tozalla a rafi udkhulul jannata to ku shiga aljanna bima kuntum wala udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun wato babu tsoron komai akan ku kuma sannan ba za ku yi bakin ciki ba kenan anan wannan na haula illazina aqasamtum la yanaluhumullahu bi rahma zai iya kasancewa su ƴan tozalla a rafi su ne suke faɗa ga ƴan wuta dangane da ramna na muminai waɗanda suke wulakanta su a rayuwar duniya su yadda waɗannan su ne kuke faɗa cewa Allah ba zai musu rahama ba zai shigar da su aljanna tunda kun fi su dukiya kun fi su yawan yaya in an wayi gari kiyama ma aljanna ta kuce ku kuka cancanta kamar yadda ku kuke da matsayi a rayuwar duniya to idan su sun faɗa musu haka sannan a ƙarshe su kuma ubangiji ta'ala ya ce su shiga aljanna wannan kenan abinda zai gudana a ranar kiyama shine Allah yake hakaito mana anan dangane da wasu bayansa sai ya ce wanada ashabun nari ashabul janna wato ƴan wuta sai su kirayi ƴan aljanna su ce da su ana afiru alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah wato ku dan kwararo mana wani abu wanda yake na ruwa domin kishirwa ta dame mu aw mimma razaqakumullah ko kuma ku ba mu wani abinci daga cikin abin da Allah ya azurta ku domin yunwa da ƴan da kishirwa idan suka dami ƴan wuta to a wannan lokaci za su nemi izini na Ubangiji tabaraka wata'ala dangane cewa su dan yi magana da ƴan aljanna a dan buɗa musu kasancewar tsakanin ƴan aljanna da wuta Ubangiji ta'ala yana yayin shamanki ƴan wuta su ga ni'imar da ƴan aljanna suke ciki domin su ƙara bakin ciki wato da kaskanci da kunyata su kuma ƴan aljanna Allah sai ya buɗa musu wuta su ga halin da ƴan wuta suke ciki dan su ƙara godiya akan ni'imar da Ubangiji tabaraka wata'ala ya musu dan kar mu manta za mu iske a cikin suratul safat mai Allah yake cewa qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna minal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un fa qala afara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kunta la turdin ولولا نعمة ربي لكنت من النعمة ربي نكو لكنت من المهدرين لكنت من المهدرين الآية to dan haka kasancewar anan shine su ɗan aljan wuta sai su nemi cewa a ba su damar su ga ƴan aljanna idan suka ga ƴan aljanna sai su kiraye su shine ubangiji ta'ala yace wanada ashabun nari ashabul janna ƴan wuta za su kiraye ƴan aljanna sai su ce da su ana afidu alaina minal ma ku dan kwararo mana wato daga cikin ruwa wanda Ubangiji ta'ala ya azurta ku da shi aw min marzaqakumullah ko kuma ku ba mu wani abinci daga cikin abin da Ubangiji ta'ala ya azurta ku qalu sai yan aljanna su fada ga yan wuta lokacin da suka roke su sai su ce inna allaha harramahuma alal kafirin ai Ubangiji ta'ala ya haramta ruwan aljanna da abincin sa ga duk wanda ya kafirce masa ma'ana haramun ne ga kafiri ba zai dandane ba duk wani abu wanda yake na ni'ima na aljanna alladhina takhuzu dinahum lahawan wa la'iba su wane ne kafiran su ne waɗanda suka maida addinin su lahawan babban wargi wa la'iba wato da karamin wargi ma'ana waɗanda suka dau addini kawai iya abinda shaytani ya kawata musu idan suka zo wurin sallar su banda tabi da kida da hito ba abinda suke sannan sun haramta ma kansu abinda Allah ya halitta musu kuma sun halitta ma kansu abinda Allah ya haramta musu wannan shine wasa da addini sai yace wa garratkumul hayatud dunya sannan rayuwa ta duniya ta rude su suna ganin cewa babu wani yini nan gaba shine yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace fal yawma nansahu a yau ubangiji ta'ala yace mun bar su a cikin wuta da azabar ta kama nasu lika a yau mihim hada kamar yanda suka bar tattali domin haduwa da yinin su wannan ma'ana kamar yanda a rayuwar su ta duniya suka bar wato tanadar ayyuka waɗanda suke na ƙware domin haduwar su da wannan yini labazin annisiyan a yare na larabci yana daukan ma'anar attark shine kabar abu shine ubangiji ta'ala yace fal yawma nansahum a yau wato zamu ko kuma mun bar su a cikin wuta kama nasu lika a yaumihim hada kamar yanda suka bar tattali dangane da haduwar su wato ta wannan yini na alkiyama ubangiji ta'ala yace wa ma kanu bi ayatina yajhadun da abinda suka kasance suna musu dangane da ayoyinmu kenan sababin abin da ya kawo su wuta abubuwa ne biyu abu na farko shine rashin tattali domin yini na alkiyama shi yini na alkiyama iya abin da ake bukata mutum ya tattala abubuwan nan guda biyu tacaccen imani da aiki na gari an gane ko to ba su da wani tanadi abu na biyu kuma sannan musan da suka yi dangane da ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan mutumin da ya gasgata ayoyin Allah kuma yake yin aiki da ita makomar shi wuta balantana mutumin da yayi musan ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma bai yi aiki da su ba shi ma makomar shi wuta kamar yadda su suka hada waɗannan miyagun ayyuka ga rashin tattali domin yinin alkiyama sannan kuma ga musan da suka yi dangane da ayoyin Allah ubangiji ta'ala ya ce walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
نعم
ubangiji ta'ala yace walaqad ji'nahum bi kitabin tabbas wato mun zo musu da wani littafi shine alqur'ani fassalnahu mun rabe bayani a cikin sa daki daki duk wani abin da bayi suke da bukata to tuntuni mun rigai mun yi bayani mai gamsarwa a cikin alqur'ani lafazin fassalnahu ma'khudh ne min at-tafsil shine kai abu dalla dalla yanda za a gane babu wani duhu babu wata shubha tare da shi shine Allah yace fassalnahu littafin da muka zo musu da shi ubangiji ta'ala yace mun rabe bayani a cikin sa daki daki ala ilmi ubangiji ta'ala yace kuma abu sasani ma'ana mun san abinda zai gyara rayuwar su kuma mun san abinda zai jefa su cikin gunci
na'am
dan haka muka tsara musu rayuwar su komai muka yi bayani mai gamsarwa a cikin littafin ubangiji ta'ala yace wannan littafi da muka zo musu da shi mun zo musu da shi hudan dan shiryar da su daga bata wa rahmatan kuma dan jin gaili qaumi yu'minun wato ga mutanen da suke imani su gaskata da shi ubangiji ta'ala yace hal yanzuru kina wannan kasancewar babu wani hamzari da zasu ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala ya zo da alqur'ani yayi bayani mai gamsarwa wanda ya ma ubangijin sa biyayya makomar shi aljanna duk wanda ya kangare masa makomar sa wuta to manzannin Allah sun isa shine yace hal yanzuruna illa ta'wila ba komai ba suke jira illa karshen al'amarin kawai at-tawil shine karshen al'amari ma'ana hakikan shi sai ce yauma ya'ti ta'wilu ranar da karshen al'amarin ke zawwa yaqulu alladhina nasuhu wato wadanda suka dina yin aiki da alqur'ani za su fada an gane ku nasuhu min qawli wadanda suka dina yin aiki da alqur'ani kafin wannan lokaci Ubangiji ta'ala yace za su fada su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq tabbas manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya gaskiya kuma wadda take kasantacciya illa kasancewar anan sun yi itirafi da gaskiyar manzanni amma ba a lokacin da furucin su zai amfane su ba domin yin furuci da gaskiyar manzanni a rayuwarka ta duniya ne zai amfane ka amma sai bayan gurewar lokaci ko ka tabbatar da gaskiya ta manzanni to ubangiji ta'ala ba zai karbi wannan furuci na ba kenan shine Allah yace ba komai ba suke jira face karshen al'amari ma'ana ƙaryata manzanni da suka yi ba komai ba suke jira kenan kawai illa karshen ƙaryata manzannin menene zai kasance kenan in aka ce at-ta'wil shine ma yaqulu ilayhi al'amr abinda kenan al'amari zai koma ma'ana a ga karshen sa shine sai yace yauma ya'ti ta'wiluhu ranar da hakikanin al'amarin ke zawwa yaqulu alladhina nasuhu min qablu wadanda suka dena yin aiki da littafin Allah gabanin haka za su fada su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq tabbas manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya tabbatacciya kasantacciya fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana shin ko muna da wasu masu ceto a yau da za su cece mu aw nuraddu ko kuma za mu iya samun dama ta amaida mu zuwa duniya fa na'amala ghayra allazi kunna na'mal mu aikata aiki ba wanda muka kasance muna aikatawa a farko ma'ana a maida mu duniya mu gaskata da ayoyin Allah kuma mu ma mu kasance daga cikin mu'mini kamar yadda aya ta gabata walau tara izuki ko alan nari fa qalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanu huwa anhu wa innahum lakathibun shine sai su ce aw nuraddu ko kuma za a iya maida mu zuwa duniya ma'ana fata ne suke fa na'amala ghayra allazi kunna na'mal mu aikata aiki ba aikin da muka kasance muna aikatawa a farko domin aikin mu a farko miyagun ayyuka ne shine ƙaryata manzannin Allah da kafirci to yanzu in aka dawo da mu suka ce za mu aikata kenan ayyuka na ƙwarai shine imani da ubangiji ta'ala da gaskata manzanninsa da bin dokokinsa qad khasiru anfusahum ubangiji ta'ala yace tabbas sun tabar da kawunansu domin makomarsu dai a yau ita ce wuta wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk wani abu da suka kasance suna yanke na ƙarya suna jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fake da basu ma'ana waɗanda suka rika a matsayin abun bauta cewa za su cece su a ranar kiyama to yau sun gushi kwata-kwata sun bace musu basu إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لا إن شاء الله تعالى زام ذاك تارفاتا أظن مكفر أديدي Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk